الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم بوطن شعبان هجرة منذور صلى الله عليه وسلم جبو ديا دا تريه دا أربعين دا بقوي وان دا يايدي دا عشرين دا كرا بوطن جنواري shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari wanda shine mafi ingancin littafi bayan Alkur'ani mai girma a wajen ahlus sunna wal jama'a yau zamu tashi babu duku muna cikin kitabul magazi babu dukulin nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli makka
bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة
باب شكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم دقشان سمم بكة
وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أنك الأولى كببان صحابي عبد الله بن عمر الله يقارى مسيدا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة
للي منزل إيرا صلى الله عليه وسلم يأخذ كنتوران فتو مكة لقد شنص من مكة
على راهلتي
أكن أبو هوانسا أغانيه يأخذ كنتور لقد شنص من مكة أكن أبو هوانسا
مردفا أسامة بن زيد
ينامي قوي أسامة بن زيد شنداما ya halatta mutun ya goya wani akan rakumi ko ya goya wani akan doki ko ya goya wani akan jaki to a wannan zamani ana hawa mashin ya halatta idan mutun ya hawa mashin ya goya wani akan mashin ya halatta ga biyayyen halitta wanda da shi muke koyi gashi nan ya hau kan dabba kuma ya goya Usama dan Zaid radiyallahu anhu sannan akwai hadisi da dama da suka nuna cewa idan har dabban yana da girma kuma yana da ƙarfi ana iya yin 3-in-1 amma idan dabban bai da ƙarfi baya halarta a tilasta ma dabban ya ɗauki mutane masu yawa an gane ku Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ya hana dan adam ya cutar da dan adam haka Allah ta'ala ya hana dan adam ya cutar da dabba saboda doron nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la zarara wa la dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da ni kada ka cutar da kai an gane wannan ko saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanto daga wato ranar fatawar makka daga can saman makka akan abun hawansa yana mai goye Usama dan Zaid radiyallahu an na'am
wa ma'ahu Bilal
kuma tare da shi akwai Bilal radiyallahu an
wa ma'ahu Uthman ibn Talha ibn al-Hajaba
tare da shi Uthman ibn Talha daga cikin masu kulawa da Ka'aba in an ce al-Hajaba su ne mutanen da suke kulawa da Ka'aba an gane ku suke baiwa Ka'aba tsaro suke kuma ainihin tsaftace Ka'aba to shi Uthman bin Talha shine wanda makullin Ka'aba ke hannunsa
hatta anaqa fil masjid
har sai da manzon Allah ya gurfanar da rakumi a masallaci kuma inda ya shiga da rakumi masallaci har ya gurfanar da shi ya halatta a shiga da rakumi masallaci a gurfanar da shi eh rakumi shi rakumi yana da tsarki rakumi yana da tsarki ya halatta a gurfanar da shi a masallaci hatta anaqa fil masjid har ya gurfanar da shi a masallaci to yazo ifi dari ba yaya fudarar rakumi yaya kashin rakumi mai tsarki ne ko najasa mai tsarki ne ko kuma kuma yaya tsaftar masallaci ana buƙatar masallaci ya zamanto mai tsafta ba a san datti a masallaci na fudarar rakumi yana da zarni sosai idan har rakumi yayi zarni fudari a masallaci to zai damu mutane da yawa ko bai wannan to nan da aka ce ya gurfanar da shi a masallaci kenan ya san cewa wato rakon ba zai fadari bane zai iya yuwa su masu hawa rakon ma ila sun san lokacin da rakon ma ke kashi da fadari an gane sun san cewa kila da safe idan rakumi ya yi fadari sai ya kai lokaci kaza bai kare yi ba to zai yiwa shi da dalili an gane wannan ku ya san ko ya kawo shi masallaci ba maganar fitsari ba maganar bayan gida shi ya sa manzo Allah ya gurfanar da shi a masallaci ina fata an gane wannan aha
fa amarahu an ya'ti bi miftahil bayt
sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umurci Usman bin Talha ya zo da mabudin dakin Ka'aba an gane yau tun a jahiliya Usman bin Talha suna daga cikin wato gidansu su ne gidan da makullin Ka'aba ke hannunsu to yanzu gashi an ci su da yaki kuma Usman bin Talha a lokacin bai musulunta ba to sai manzo Allah ya ce ya kawo makullin Ka'aba kenan kamar an kwace kenan annabi gashi ya karba zai karbo makulli
fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ahu Usama ibn Zayd
to kafin nan Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya masa rahama yana kokarin yayi sharhin wannan magana na fa amarahu an ya atiya bi miftahil bayt cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce shi ya zo da mabudi na dakin Ka'aba to Abdurrazzaq ya ruwaito da Imam Tabari an gane daga bangaren sa daga ainihin mursal na ainihin zuhuri cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Usman ranar fatawar Makka ya ce wa Usman bin Talha itini bi misahil Ka'aba ka zo mun da mabudi na Ka'aba an gane ko sai ainihin Usman bin Talha sai ya yi jinkiri sai yake zuwa da makullin da wuri annabi ya jira ya jira ya jira Usman bin Talha bai zo da shi ba manzon Allah kuma gashi nan wa rasulullahi yantaziruhu alhali sai ga manzon Allah yana ta jiran sa annabi yana ta jiran Usman bin Talha hatta innahu la yatahaddaru minhu misl al-thuman min al-ard har ya zamanto gumi yana ta kwararowa daga jikin manzon Allah kamar lu'lu'u annabi yana ta jira har annabi ya yi zufa saboda jiran shi wannan bawan Allah sai annabi yana cewa ma ya hadisu wai menene abin da ya tsare shi ya sanya har yanzu bai kawo makulli ba fa sa'a ilayhi rajul sai wani mutum daga cikin sahabbai sai yayi gaggawa ya tafi wajen Usman bin Talha an gane cewa an ce ka kawo makulli kida kuma sai ga wata mata daga cikin matar da makullin na hannunta an gane ko ita ce uwar Usman bin Talha mahaifiyar Usman bin Talha din an gane sunanta Sulafa bintu Sa'id sai ita tana cewa in akhadahu minkum la yudikuhu abadan in ka yarda ya kai Usman in ka yarda Muhammadu ya kwace wannan makulli daga gare ku wannan makulli Muhammadu ba zai tsara maka makullin ba har abada kada a bashi an gane ai ita tana ganin kada a ba manzon Allah wannan makullin to manzon Allah falam yazal biha hatta aqata bisa manzon Allah bai gushe ba ya matsa ya matsa ya matsa har ya zamanto ita wannan mata ta bada wannan makullin akan dole an gari faja'a fa fata sai manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai ya bude Ka'aba summa dakhala al-bayt sannan sai ya shiga cikin dakin Ka'aba an gani ya bude wannan kofa na dakin Ka'aba ya shiga ciki shi wannan dakin da ake cewa duk mutumin da ya shiga sai ya mutu haka ake cewa an ce duk mutumin da ya shiga wannan daki insha Allah ba zai fito da rai ba to manzo Allah ya shiga wannan wajen to da manzo Allah ya shiga a sun makaraja sanan sai ya fito fa jalasa inda siqaya fa qala aliyu sai manzo Allah ya zauna a wajen inda ake shayar da mutane mahajjata wajen da ake dibo ruwan zamzam a shayar da mutane fa qala aliyun sai aliyu bin abi talib yace inna uqtina nubuwa wasiqaya wal hijaba yace mu yanzu banu hashim mun samu rinjaye akan sauran al'umma mu an bamu annabta an bamu shayar da masu aikin haji an bamu kulawa da ka'aba yanzu wayannan abubuwa guda uku yanzu ya zo hannunmu ku fahimci wannan a fahimci wannan karatu da kyau kun san da can su Qurayshawa suna da siqaya su banu hashim suna da abin da ya shafi shayar da masu aikin haji amma abin da ya shafi hijaba kulawa da masu aikin haji a kulawa da ka'aba yana hannun waye yana hannun banuwa yana hannun Usman bin Talha an gane ku shi Usman bin Talha shine yake kulawa da wannan wato kabilan su sune masu kulawa da wannan abu an fahimta to shi kuma Ali bin Abi Talib sai yayi wata magana shi ya dauki magana ne mai sauki an gani bayan an karbi makulli a hannun Usman bin Talha sai Ali yake cewa alhamdulillah mu yanzu banu hashim an bamu annabta an bamu shayar da masu aikin haji an bamu makullin ka'aba na hannunmu ina fatan gane wannan to me kuke tunanin zai faru kuna ganin wannan magana na Ali akwai maslaha duk da cewa wato manzon Allah ya samu galaba akan larabawan amma wannan magana na Aliyu alhamdulillah an bamu annabta annabta ya zama namu shayarwa ya zama namu sannan kulawa da ka'aba namu kenan an kwace komai an gane yanzu ka'aba ba wani mutum mai iko akan ka'aba sai banu hashim to anan wajen koda an musulunta to za a dinga kus na kabilanci kus na bangaranci kuma duk abin da aka bada kofa na kus to barna yakan shiga za ka abu kaman mai sauki ne to a hankali karkashin kasa ana maganganu sai kaga ainihin wannan kananan mangalu ya kawo rabuwan kan al'umma kuma da zaran kan al'umma ya rabu to samun nasara al'umma yana da wuya ina fatan gano wannan shi ya sanya da zaran in shugaba ya shiga shugaba in ya daji ana kus kan wani abu ya kamata ya yi sauri ya tare wannan abu idan bai tare shi ba to wannan abin yana iya rusa mai da awa gaba daya an gane to lokacin da Aliyu ya faɗi wannan magana manzon Allah bai dauki magana da sauki ba an gane wannan ko sai yake cewa sai Aliyu ya ce amma abin ma qaumun bi a'azami nasiban minna babu mutanen da suka fi mu girman rabu ba mutanen da suka fi mu me girman rabu kenan banu hashim sun fi kowa fakariha annabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kyamaci me sai ya kyamaci wannan magana ta shi annabi sai ga wannan magana fa Aliyu bai san hadarin ta ba summa da'a Usman sai manzo Allah ya kira Usman bin Talha fadafa albita ilai sai manzo Allah ya mika mai makullin yace ina Usman bin Talha yake to makullin na karba ku ne za ku ci gaba da kulawa da ka'aba yanzu yaya kaga ya toshe wannan shuba mai girman gaske wanda Aliyu ya bude kofa yana so ya nuna kabilan banu hashim sun fi kowane kabila daraja sai ya ce to ai yanzu fakkwatawa tunda dai shehu dan godiyo ya samu nasara fakkwatawa su ne suke da karfi akan kowa ba wanda yake da iko sai fakkwatawa to sauran kabilun Hausawa suna nasara ji oke mun zage banza ne ko katsinawa ko eh ba kowa bane kanawa ba kowa bane ko za ku sani to irin wannan sai kaga ya kawo rabuwan kai tsakanin kabilu irin wannan shine abinda manzon Allah ya yi magani ya kira wannan Usman bin Talha ya miƙa mai ba kullum an gane ku sannan ibn abi shayba ya ƙara ruwaitowa ta hanyar muhammad bin amr an abi salma zuwa dai can ƙarshe an gane an karɓo daga safiya bintu shayba take cewa lokacin da manzon allah ya sauka ma'a ka'aba wadma annan nas mutane suka samu nutsuwa kharaja hatta ja albayt sai manzon allah ya fito har ya zo ɗakin ka'aba fa tsafa biji sai ya yi tawafi a ɗakin ka'aba fa lamma qada tawafu yayin da ya kare tawafinsa da a usman bin talha sai ya kira usman bin talha fa akaza minhu miftah al-ka'aba sai ya karbi mabudin ka'aba daga gare shi sai annabi ya sa aka bude ka'aba sai ya shiga cikin ka'aba summa waqafa ala babil ka'aba sannan sai ya tsaya a kofar ka'aba fa hadaba sai ya kuduba qala bin isaq wa hadathani ba'du ahli al-ilm annahu qama ala babil ka'aba wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ba da labari cewa lalle ya tsaya a wajen kofar ka'aba sai ambaci hadisin wa fi qala summa qala ya ma'ashar quraish a cikin zai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ku taron quraishawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan aikata gare ku yanzu dai gashi wato kun kore ni a Makka kun kashe min sahabbai kun kwace musu dukiya kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza to yanzu gashi Allah ya dora ni akan ku yanzu Allah ya dora ni akan ku me kuke tunani zan aikata gare ku a gani manzo Allah ke tambayan su ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke tunani zan aikata gare ku kai sai suka ce khairan akhul karim wa ibn akhil karim suka ce babu abinda zaka aikata a gare mu ya rasulullah face alkhairi kai dan uwa ne mai karamci kuma dan uwa mai karamci to sai manzo Allah ya ce musu izhabu fa antum thulaka ku tabi kun zamanto sakakku an kyale ku an gani sai manzo Allah ya yafe musu duk wannan ta'addancin da suka yi masa a wancan lokaci summa jalasa faqama ali sannan sai manzo Allah ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ali dan abi talib radiyallahu anhu sai ya miƙe faqala sai ya ce ujmi alana hijaba wasiqaya wa bi ujmi wal bi wan nubuwa ujmi alana hijaba wasiqaya wan nubuwa yace an tattara mana mu bani hashim an tara mana ainihin kulawa da ka'aba an tara mana shayar da masu aikin hajji an tara mana annabta duk mu kadai gaba daya na fatan gane wannan to kaga wannan magana da Aliyu ya faɗa bai san cewa zai iya motsar da jahiliya ba shine manzon Allah da ya ji wannan sai manzon Allah ya sauri ya karbi numfashin Aliyu yace wannan magana ba gaskiya bane maganar siqaya wato maganar hijaba kulawa da masu aikin hajji yana nan a hannun su kabilan su wannan a Usman bin Talha su ne banu shayba yana nan ba za a kwace ba an bar musu shi an gane wannan ko shine a cikin wata ruwaya annabi ya miƙa mabudin ka'aba zuwa ga Usman bin Talha faqala sai annabi ya ce khudha khalida mukhallada ka karbe ta har abada kuma a halacce ga ta nan an baka ya miƙa mai inni lam adfa'aha ilaykum walakin allaha dafa'aha ilaykum yace ba wai ni ne na miƙa muku wannan ba ba ni ne na miƙa muku makullin ba Allah ta'ala shi ya miƙa muku makullin abinda yake nufi wato Allah shi ya bada umarni cewa a miƙa muku mai makulli din ba wai ni na miƙa muku da son raina ba Allah ta'ala shi ya bada umarni a miƙa muku an gane ku sai ce wala yanzi'uha minkum illa zalimun babu mutumin da zai kwace wannan mabudi daga gare ku face azzalimi saka kabilan ku su za su zamanto kabilan banu shayba su za su zamanto masu kulawa da ka'aba har abada an gano wannan ku sai shine ta wata hanya na Ibn Zurayh lalle Aliyu ya ce ma annabi utmi alana alhijaba wasiqaya wannan guwa an tattaro mana ainihin kulawa da Ka'aba da shayar da masu aikin haji da annabta da kaza sai aya ta sauka inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umurtan ku ku mayar da amana zuwa ga masu ita suwaye masu ita dama banu shayba wannan aya da aka saukar an saukar da ita dan an mayar da wannan makulli zuwa ga asalin kabilar da ke kulawa da ita to bayan an mayar da makullin zuwa ga banu shayba sai manzo Allah ya ce babu wanda zai kwace muku wannan makulli sai azzalimi lokacin ba su musulunta ba daga bayan da su musulunta kaga wannan ba karamin da'awa aka yi musu ba za su ga gaba daya makka ta zo a hanta ta zama to a hannun musulmi ta zo hannun manzo Allah amma kuma duk da haka ba kwace musu Ka'aba ba ba kwace musu kulawa da Ka'aba ba an gani kaga wannan ba karamin da'awa ba karamin hikima bane daga bayan sa muka musulunta su kabilan banu shayba an gane ku annabi ya ce su koye wannan makullin kan su kuskura su mika makullin ga kowa an gane annabi ya ce la yaftahu al-ka'aba illa hum ba wanda zai bude Ka'aba sai su annabi ya mika wannan makulli ga shi wannan bawan Allah na'am
fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ahu usama ibn zayd
sai manzo Allah ya shiga cikin Ka'aba alhali tare da shi akwai Usama dan Zaid
wa Bilal wa Uthman ibn Talha
da Bilal da Uthman ibn Talha din nan dai
fa makasa fihi naharan tawila
manzo Allah ya dade a cikin wannan Ka'aba din wato yini mai tsawo ya zauna a cikin Ka'aba yini mai tsawo
thumma kharaja
sa'annan sai ya fito
fastabaqa an-nas
sai mutane suna ta rige-rige suna so mutane suna rige-rige su shigo wurin da manzo Allah yake
فكان عبد الله بن عمر اول من دخل
يا كفنشي عبد الله بن عمر شيني farko wanda ya shigo annabi na bude kofar عبد الله بن عمر ya fara shiga
فوجد بلالا وراء الباب قائما
sai ya samu Bilal yana bayan kofa a tsaye yaga Bilal yana bayan kofa a tsaye
فسأله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai عبد الله بن عمر ya tambaye shi wai da manzo Allah ya shiga Ka'aban nan cikinta a ina ne ya sallar nafila yake tambayan wa Bilal shi babban abin da yake damun shi a gaya mai ina ne annabi ya yi sallah
fa ashara lahu ila al-makan alladhi salla fi
sai shi Bilal ya yi masa ishara zuwa ga wurin da annabi ya yi sallah a cikin sa kaga sahabbai ba su kasance suna ƙaryata junan su ba sahabbai sun amince wa junan su shi yasa kawai tambayan shi ina annabi ya yi sallah da ya nuna mai kuma ya yarda ana karban kabaru Ahad ana aiki da shi ana aiki da shi sabon manzo Allah ba sa cewa Bilal da kai da mutane goma ku gaya mun wurin da manzo Allah ya yi sallah kawai Bilal ya yi tambaya ya kai Bilal ina annabi ya yi sallah ana nuna mai shi kenan shi ma zai je wajen ya yi sallah sahabbai sun amincewa junansu da wannan ne ake cewa ba a taba ganin sahabbai suna ƙaryata junansu ba الصحابه كلهم عدول ثقه صحابي ذكر عادلين كما امنتو ني سو اي
قال عبد الله
سي عبد الله يجي
فنسيت ان اساله كم صلى من سجده
سي نمن كان تنبيش وي ركعه نوى يي ا وجن سجده نوى يي بمعنى ركعه نوى يي ني كو ان دي نونا من غا اين دي صلى تو ني ما زان جي يي صلى ا وجن اما ركعه نوى شي ني نمن تا ان غاني sun sahabbai sun dauki manzon Allah shine abun koyi a cikin rayuwarsu an gani yaya annabi yayi sallah yaya yayi azumi yaya kaza haka sahabbai suke sha'awa amma mu yanzu duk mutumin da yake kokarin ya nuna mana ga yanda manzon Allah yayi abu sai mai takin shi mu muna so a nuna mana ga yanda malam wani yayi ne ba yanda manzon Allah yayi ba yanzu duk mutumin da yake kokarin ya kusantar da kai zuwa ga manzon Allah sai ka riga kin sa ko wato duk mutumin da kaga yana sha'awan mutumin da ke kusantar da shi zuwa ga manzo Allah to Allah ya sa mai babban rabo ne shi mafi yawan mutane ba sa san a ce musu qala rasulullah sun tuza a ce malam wane ya ce imamu wane ya ce wali wane ya ce gauti wane ya ce to sai ga mutun yana farin ciki an ce gauti ya ce ko an ce shehi ya ce ko an ce wali ya ce in an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga rai ya baci wa iyyadillah na'am akwai daga ciki yanzu su baye da suke da awon su ne masoya annabi ai su bi kowa nesa da manzon Allah suna nesa da irin sallar manzon Allah suna nesa da uslubi na ibadan shi su din nan ba sa ma karatun hadisi ingantacce ballanta na su kusanci yadda manzon Allah ke ibada amma kuma a bakin su da waƙe-waƙen su suna nuna su ne suka fi kowa san manzon Allah su sun dauka san manzon Allah waƙe-waƙe ne da kada-kada da raye-raye la in har kana son manzon Allah da gaske sallallahu alaihi wasallam ya kamata a gani a wajen sallanka a gani a wajen azuminka a gani a wajen zakkanka a gani a wajen aikin hajjinka a gani a wajen duk wani nau'i na ibadanka a gani kana kokarin koyi da manzon Allah ne a wajen ibadanka to su baye da suke da awon son manzon Allah su ne kuma suke nesa da manzon Allah wajen ibada ahlus sunna kuma da ake suka su baye suke suka wai makiya manzon Allah su ne kuma suke kusa da manzon Allah wajen ibada a wajen aqida a wajen mu'amala da sauransu wa iyyadillah na'am
hadathana al-haytham ibn faqida hadathana hafs ibn maysara an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha akhbarathu
lalle aisha radiyallahu anha ta bashi labari
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح
للي منذ صلى الله عليه وسلم يا شقا شكرا فتح مكة
من كدائن التي بأعلى مكة
يا شقا دك كدا وليك تنصم مكة
تابعه أبو أسامة ووهيب في كدا
نعم
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة أن هشام أن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كذا
منذ صلى الله عليه وسلم يا شغا ranan fatahu makka shekaran fatahu makka daga can sama makka daga can kada daga nan ya shiga
babu manzilin nabi صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
babu masaukin manzo sallallahu alaihi wasallam ranan fatahu makka da akai fatahu makka a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka
hadathana abul wali حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن ابي ليلى ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى
باب ولو ان ديه بامو لاباري cewa lalle ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar duha
gaira ummi hani
in ba ummi hani ba ita ce ta fara bada labarin ta ga annabi yana sallar duha an gane ku da hanzi
fa inna hadha zakarat annahu yawm fatih makkah
domin lalle ummu hani ta ambaci cewa lalle ranar fatahu makka
igtasala fi baitiha
yayi wanka a gidanta
thumma salla 8 raka'at
sannan sai yayi salla raka'a 8
qalat
sai take cewa
lam arahu salla salatan akhaff minha
take ban taba ganin shi ya sallaci salla wanda yafi sauki gare shi ba wato salla ne wanda bai tsawaita da yawa ba salla ne mai sauki sosai ban taba ganin ya sallaci sallah wanda yafi sauki kafin wannan sallah da yayi ba a gidana
gaira annahu yutimmu ruku'a was sujud
sai dai cewa fa yana cika ruku'u da sujada kada kai tsammani cewa sallah ne wanda ya sassauta har ma bai damu da cika ruku'u da sujada ba sallah ne wanda ya sassauta amma fa yana cika ruku'u sosai yana cika sujada sosai to kaga wannan sallah an yi shi ne ranar fatahu makka sannan kuma yayi wannan sallah a gidan ummu hani kuma raka'a nawa raka'a 8 kuma an yi wannan sallah ne da hanzi to da wannan kenan a ina ne ya sauka ranar fatahu makka da zahirin wannan hadisi kaga ya sauka a gidan wannan tsohuwa ummu hani radiyallahu anha ya sauka a gidanta sa'annan kuma wato an ce ranar fatahu makka yayi wanka a gidanta bayan yayi wanka yayi sallah raka'a 8 sa'annan sai ya fita kaga da wannan za a ce manzo Allah ranar fatawa maka ya sauka a gidan Ummu Hani an gane wannan ko Allahu a'lam na'am
babun
babun
حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده
وزما لبسنا كانت شيء وإيت أم هاني من زال الله باوي ياسوك أوجن بني من زال الله ياسوك أوجن لكوي واتو ياسوك أوجن ييوانك ييسلا sannan sai ya koma zuwa ga wajen da aka sanya mai shema shine can wajen Shu'aibu a wajen Shi'ib Abi Talib can ya sauka a can Shi'ib Abi Talib amma ita a wajen ta kawai ya je yayi wanka ne yayi sallah raka'a 8 sannan sai ya bar wajen ta an gane wannan ku to wannan shine ra'ayin wasu malamai ba wai ana nufin nan ne ya sauka ba Allahu a'lam حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور
عن أبي الضحى
نعم
مسروق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت
أنكر أودك عائشة الله أنا متى يدرتي
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده
يا كفن شيء منظور صلى الله عليه وسلم ينا فلاش كي ركوع سجدة
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
أركي يا سبت غريك يا أبنج جمو da godiya a gare ka
Allahumma gfir li
ya Allah ka gafarta mun na'am
hadathana abu nu'man hadathana abu awana an abi bishr an sa'id ibn jubayr an ibn abbas radiyallahu anhuma qala
an karbo daga dan abbas Allah ya kara musu yarda yake
kana umar yadkhiluni ma ashyakh badar
ya kasance umar dan khattab yana shigar da ni tare da kofafin da suka halarci yakin badar sai Umar ya shigar da ni ya zaunar da ni cikin su
fa kala ba'dhum
kuma lokacin Abdullahi bin Abbas yana karamin yaro ba shi da shekaru an gane ku Abdullahi bin Abbas karamin yaro ne ba shi da shekaru sai Umar ya zo ya zaunar da shi cikin tsofaffin da suka halarci yakin Badar
kala fa kala ba'dhum
to sai wani sashe daga cikin wayannan tsofaffi sai ce
لما تدخل هذا الفتى معنا
يتي ابو عمر me yasa kake shigar da wannan saurayi tare da mu
walana abna'un mithlu
alhali muna da ƴaƴa misalin shi wannan karamin yaro ya za a yi karin da shigar da wannan karamin yaro cikin mu mu tsofaffi kuma mu din nan mu ne tsofaffin badar kuma a wajen ilimi mu ne manya-manyan masu ilimi to ya za ka yi ka ringa shigar da wannan karamin yaro tare da mu alhali muna da ƴaƴa irinsa in haka ne mu ma a ringa ɗibo yaranmu a ringa shigo da su mana kun fahimci wannan ayi to saboda haka baya jin daɗi ya ga an shigo da Abdullahi bin Umar an Abdullahi bin Abbas cikinsu
fa qala innahu mimman qad alimtum
sai Umar ya ce lallai shi wannan bawan Allah yana daga cikin wanda kun san matsayinsa kun san matsayin wannan bawan Allah a wajen ilimi da falala wannan shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu an an gane wannan ko to amma su suna ganin ai shekarunsa yayi kadan sosai a shigar da irin wannan karamin yaro a cikin tsofaffi gaskiya suna ganin ba daidai bane
qala fada'ahum zata yawmi
yace sai Umar radiyallahu anhu sai ya gayyaci su tsofaffin nan wata rana
ودعاني معهم
نيما سي كيراني تاره دسو
قال وما رؤيته دعاني يوم
ما رأيته رؤيته يجب نعم وما رأيته دعاني يوم إذن
إلا ليريهم مني
يجي واتبانا غني شوا يا كيراني أو نرانا إلا ليريهم مني سيدن ينونا مسو مقينا شيني دليل ديسا يا كيراني أغاني يا غيتي سوفكم بدر sannan kuma ya zo ya gayyaci Ibn Abbas sai Ibn Abbas ya ce cewa ba na ganin cewa ya gayyace ni face dan ya nuna musu matsayina ya nuna musu ko ni wane ne
fa qala ma taquluna idza jaa nasrullahi wal fath
sai ya ce musu me kuke cewa game da wannan aya idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
me kuke cewa game da wannan aya ina so ku fitan mun da fikihun wannan aya din
hatta khatama sura
har ya kai karshen sura din idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa karshe ina so ku gaya mun mai suran nan ke karantarwa
fa qala ba'duhum
sai wasu tashi daga cikin suka ce
umirna an nahmadallaha wa nastaghfira
kace an umurce mu mu gode ma Allah mu nemi gafaransa
idza nusina wa futiha alaina
idan aka ba mu nasara aka ba mu fatahi in har an ba mu nasara aka ba mu fatahi to an umurce mu mu gode ma Allah mu nemi gafaransa
wannan ba
gano wannan eh
wa qala ba'dhum la nadri
wasu sajin suka ce gaskiya ba mu san fikihun ayan ba sai dai za mu iya fassara gundarin ayan amma fikihun da ayan ke karantarwa ba mu sani ba a ce fassara gundarin aya daban fitar da fikihun ayan daban na fasan gane kada mutum ya ga kawai za a iya jami'a baki ya fassara kalma da kalma sai ya dauka ya san fikihun aya ai sahabban nan larabawa ne in dai fassara ne kalma da kalma za su iya fassarawa amma wani darasi ne ayan ke karantarwa suka ce gaskiya su ba san darasin da ke karantarwa ba suna so Umar ya wayar da su
na aulam ya kul ba'duhum shay'a
ko kuma wasu sashe daga ciki suka yi shuru ba su ce komai ba
fa qala li ibn abbas
sai Umar ya ce mun ya kai dan abbas
a kaza ka taqul
shin kai ma haka zaka faɗa kamar yadda sauran suka faɗa
qultu la
nace ni ba haka zan faɗa ba
qala kama taqul
kama
taqul
to in ba haka zaka faɗa ba to me zaka faɗa kai
qultu huwa adal rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a'lamahu Allah la
yace wannan aya ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da manzon Allah cewa lokacin tafiyarsa ya kusa Allah ya kusan daukar ransa shine ma'ana idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir har zuwa dai karshe
idza jaa nasrullahi wal fath fatahu makka
idza jaa nasrullahi wal fath inji ibnu abbas in taimakon Allah ya zo da kuma fatahi shine fatahu makka
fa zaka alamatu ajalik
wannan shine alaman ajalinka da zaran fatahu makka ya zo fatahu makka shine alaman cewa ajalinka ya kusanto
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك كذا ان غاني تو da zaran kaga wannan alama kaga mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ana ta musulunta ta ko ina fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka kuma ka nemi gafaransa
innahu kana tawwaba
lalle shi ya kasance mai yawan tuba ne shi
qala umar
sai umar yace
ma a'lamu minha illa ma ta'lam
wallahi ni ban san komai game da wannan aya ba sai abin da ka sani ya kai dan abba an gane wannan fikihun da ka fitar ni ma iya ilimi na kenan kan wannan aya ina fatan gane wannan kaga tun daga nan wajen sai umar ya nuna musu cewa wato yaro da gari ne abokin tafiyan manya Abdullahi bin Abbas karamin yaro ne a wajen shekaru kwarai da gaske amma kuma a wajen ilimi ba karami bane shi an gane to saboda haka daga yanzu in na shigo da shi cikin ku ku yi hakuri kun ji dalilin da yasa nake shigo da shi dama amfanin zama da ku ba na zauna da ku bane dan shekarun ku kawai ni fada na ina zaunarwa ne a cikin fada na manya-manyan malamai nake so mahaddata Qur'ani mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda idan al'amari ya taso cikin addini su bani shawara ina ba san gane wannan ba wai shekarun ku na zaunar ba ilimin ku na zaunar kada ku yi tsammani na zaunar da shekarun ku ne to saboda haka Abdullahi bin Abbas yana da ilimi fiye da mafi yawa daga cikin saboda haka ba na zaunar da ku nan bane dan shekaru na zaunar da ku ne saboda ku bani shawara a ilmance qala Allahu qala rasulu ina fatan gani in kuna da kananan yara kenan in kuna da kananan yara irin Ibnu Abbas ku kawo su yara irin Ibnu Abbas wanda suke da ilimi da hikima irin na Ibn Abbas ba su da shi su kansu wanda suke zaune a wajen tsofaffi masu ilimi din da yawa daga cikin su karatun su bai kai na Ibn Abbas din ba an gane kaga wannan shine abinda Umar ya nuna mana ashe babban abinda ake dubawa ga mutum shine ilimi to yanzu a wannan zamanin idan aka samu karamin yaro yana da karatu za a iya shiga da shi cikin manya-manyan masu ilimi ko kuma shi ba za a ce rashin kunya ne shin karamin yaro din yana da ilimi zai iya yin fatawa zai iya yi ko to masu shekaru fa in suna da karancin ilimi kenan ba shekarun ake dubawa ba ga karamin yaro yana da zurfin ilimi ga tsofaffi kuma suna da karancin ilimi su wane ne za mu ɗauka mu amfana da su za a amfana da masu ƙananan shekaru amma da ilimi kun fahimci wannan ko Imam Malik lokacin da ya fara fatawa bai wuce shekara 20 da wani abu ba da ya fara fatawa ashe kenan inda ana duba shekaru ne sai a jira sai Malik ya kai shekara 60 ko shekara 70 kafin ya fara fatawa kuma a lokacin da zai fara fatawa nan akwai wanda suka fara fatawa kafin shi da yawa sai a ce shekarun shi bai kai ba a dakata dan kai kare yawa mutane rashin kunya kuma inda na'am wa alaikum salam ta aida masu yan ƙura'ani ai raddi ga yan ƙura'ani ma yana da yawa ai ai wannan dama raddi ne ga yan ƙura'ani yun so ana so in zaka yi fassara ka yi daidai da yanda manzon Allah ya karantar to su yan ƙura'ani yun fassarar su daban da na manzon Allah kai bil hasali ma dan ƙura'ani ko ya faɗa ko bai faɗa ba yana so ya nuna ma shi mai fassara shi ma manzon Allah ne irin aikin da manzon Allah zai iya shi ma dan ƙur'ani yana ganin shi ma zai iya kun fahimci wannan ai shi yasa dan ƙur'ani babu ruwan shi da ainihin manzon Allah a wajen fassara na dan ji wani tattaunawa tsakanin dan ƙur'ani da wani ahlus sunna ana tattaunawa sai aka zo maganan cewa ku yan ƙur'ani kun ce komai na cikin alƙur'ani sai ce to ina so wannan bayanin da muke yi da kai ka kawo shi a cikin alƙur'ani sai ce to dakata zan ma bayani dalla-dalla sai ce to bayanin fa dalla-dalla ya zama to a cikin alƙur'ani an gane sai ce to sai shi nan ƙur'ani da ya ga an takura shi da yawa sai ce to kana so ka ce mun duk abin da ya faru a duniya sai an kawo ƙur'ani sai ce ai kun ce komai na cikin ƙur'ani komai duk abin da zai faru sai ka kawo sai ce to kana nufin hatta yakin Biafra da ya faru kaga zan iya baka labarin yakin Biafra ai babu shi a cikin alƙur'ani sai ce to amma yakin Badar fa shi ya yadda ku duba wannan dabba din ya yadda zai bada labarin yakin Biafra baya cikin alƙur'ani kuma gaskiya ne yake amma yakin Badar tunda bai cikin ƙur'ani ba gaskiya bane ka duba ƙwaƙwalwar nan ƙur'ani yun da yakin Badar da yakin Biafra duk ba yaki bane to yakin Biafra shi zai iya bada labarin yakin Biafra amma duk wani mutum da ya ba mu labarin yakin Badar to wannan yaki ƙarya ne tunda babu shi a Qur'ani kaga tun anan wajen kun gane su abin da suke nufi Allah shi kiyaye
haddathana sa'id ibn shurahbi haddathana al-laythu an al-maqburi an abi shurayh al-adawi annahu qala li amr ibn sa'id
shi abi shurayh al-adawi radiyallahu anhu ya ce wa Amr bin Sa'id
wa huwa yab'ath al-bu'utha ila Makka
shi Amr bin Sa'id dinnan gwamna ne an gane wannan ko yana so ya aika da sojoji zuwa Makka domin a je a yaki Abdullahi bin Zubair
idan li ayyuha al-amir
yace ka bani izini ya kai gwamna
uhaddithka qawlan qama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ghada yawm al-fath
shi wannan gwamna fa yana so ya zo ya yaki sahabu manzon Allah lokacin da Abdullahi bin Zubair mutanen Makka da mutanen Hijaz suka yi masa mubaya'a, to sai shi wannan gwamna din daga cikin gwamnonin Banu Umayya yana so ya je ya yaki Abdullahi bin Zubair. An gane wannan ko? To shi ne shi wannan sahabin, wani sahabi ne wannan shi ne Abi Shurai Al-Adawi. Sai ya ji labarin cewa ga gwamna zai je yaki Abdullahi bin Zubair, shi ne ya yi sauri ya je wajen gwamna, ya yi sauri ya tafi na gidan gwamna, ba wai ya hau kan munbari a masallaci ba ne, ya yi zage-zage ya yi ihu ya ce kai gwamna azzalimi ne, kar ka kuskura ka je ka yakiwa ne. A'a, ya je ya same shi ne a inda yake, ya je har inda gwamna yake. An gane wannan ko? Sai ya ce masa idzan li ayyuhal amir, ka bani izini ya kai gwamna.
Uhaddithuka qawlan kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-gad
yawm al-fath. Baka labarin wata magana wanda manzon Allah ya tsayu da shi washe gari ranar fatawar Makka. Manzon Allah ya wannan magana.
Sami'atuhu udhunai,
kunnuwa na sun ji wannan magana, inji sahabin Annabi. Wallahi kunnuwa na sun ji wannan magana da manzon Allah ya faɗa.
Wa wa'ahu qalbi,
kuma zuciya na ya haddace maganan.
Wa absaratu aynai,
kuma idanuwa na suna kallon manzon Allah lokacin da yake magana.
Ina takallamu bihi,
lokacin da manzon Allah yake furta wannan magana idanuwa na suna kallon shi.
Hamidallahi wa asna alayhi,
manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya gode ma Allah, yayi kirari a gare shi.
Thumma qala,
sannan sai yace
inna makkata haramaha Allah,
lalle Makka Allah ya haramta ta, Allah ya haramta ayyaki a cikin ta, Allah ya haramta a kashe dabbobi, Allah ya haramta a yi kaza a yi kaza, Allah ya haramta a yi farauta in kana harama.
Walam yuhazimha an-nas,
ba mutane ba ne suka haramta ta. An gane? Manzo Allah ya ce Makka Allah ne ya haramta ta, ba mutane suka haramta ta ba.
La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha dama,
baya halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya zubar da jini a cikinta. Shi sahabin ya kawo ma wannan gwamna din wannan hadisin, baya halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya zubar da jini. Kar ka je, kaga kamar yana so ya ce mai kenan, kar ka je ka ce zaka je ka yaki Abdullahi bin Zubair a Makka, ka zo ka zubar da jini. In ka zubar da jini ka saba ma wannan hadisi wanda manzon Allah ya yi hutuba ranar fatawar Makka.
Wala ya'budu biha shajara,
kuma kada mutum ya karya bishiya a wannan a Ka'aba a Makka.
Fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fiha faqulu la,
idan wani yana so ya yi amfani da rangwamen da ainihin Allah ya yi wa manzon Allah na yin yaki a cikin ta, ila wani yace yana so ya yi amfani da rangwamen da Allah ya yi wa manzo cewa manzon Allah ya yi yaki, ai Allah ya ba manzon Allah ya je ya fatawa Makka, to ila wani ya labe da wannan cewa ai tunda Allah ya ba manzon Allah wannan dama, mu ma bari mu yi amfani da wannan dama, mu ma mu je mu yi yaki a Makka. Sai ya to idan mutum yana so ya yi amfani da wannan dama, faqulu lahu, sai Annabi ya ce ku ce masa
inna Allah azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum,
lalle Allah ya ba manzon Allah sa izini yayi fatawa Makka, ku ba ma ku izini ba.
Wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar,
ni ma manzon Allah, Allah ya bani izini ne wani dan lokaci na ina yini da na wuce lokacin, da shikenan ni ma an dan ban time, da time din ya wuce ban da iko in ci gaba da yin yaki a wajen.
Wa qad adat ummatu hal yawm,
to hakika haramcin ta ya dawo yau.
Ka hukumci hadi lam,
kamar yanda haramci yake jiya, yanzu haramcin ya dawo yau kamar yanda haramci yake jiya. Fa kai din nan in ka je yanzu da izinin wa zaka je kai yaki a Makka?
Wal yuballighi shahidul ghaib,
sai Annabi yace wanda kenan ya isar da sako ga wanda baya nan. An gane? Kaga wannan hadisi ya karantar da mu ilimin isnadi.
Na'am,
wanda kenan su isar sahabbai da kenan su gaya wa tabi'ai, sahabban da kenan su gaya wa sahabban da ba sa nan, sannan sahabban da kenan su gaya wa tabi'ai wanda ba su halarci al'amarin ba. Ina fatan gane wannan. Kaga Annabi ya gaya mana ana karban khabaru ahad, sannan Annabi ya gaya mana akwai ilimi na ainihin isnadi, wannan ya gaya mu wannan, wannan ya gaya wancan, har sako ya kai zuwa gare mu. Na'am.
Ila li abi shuraihin ma ba qala laka amr,
to sai aka ce wa abi shuraih, aka ce wa sahabin da ka kawo ma gwamna wannan hadisin me yace maka shi gwamnan
qala ana a'lamu bi zalika minka ya aba shugayr
wai ce gwamna yake cewa na fi ka sanin wannan hadisi ya kai sahabi gwamna ba shi gwamna nan ba sahabi bane shi amma yana gaya wa sahabin manzon Allah wai ya fi ka sanin ma'anan hadisin shi ne ni na fi ka sanin ma'anan wannan hadisi ka kyale ni kawai wato yana so ya gaya mai cewa wannan hadisin bai hana ni yaƙi a Ka'aba ba bai hana ni in shiga Makka in kashe Abdullahi bin Zubair ba zan je in kashe Abdullahi bin Zubair da shi da mabiyansa
innal haram la yu'idu asima asiya
ai harami baya tsara mai sabo shi Abdullahi bin Zubair ya mana tawaye ne kuma haramin Makka ba zai tsare shi ba
wala fagan bi dami
ko wanda ya gudu da jini
wala fagan bi kharba
ko wanda ya gudu da fashi in mutum ya gudu da jinin wani aka bi shi a guje ya shiga Ka'aba Ka'aba ba zai tsare shi ba shi ya manta an ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga Ka'aba ya zama to amintacce in dan fashi yayi fashi a waje sai aka biyo shi a guje sai ya ruga a gudu ya shiga Ka'aba ya tsira an gani sai dai idan an fito da shi daga Ka'aba an fito da shi waje sannan a hukunta shi amma matsar yana cikin harami to ba za a taba shi ba an gani in dai mutum daga waje ya gudo ya shiga Ka'aba ko ya shiga harami ya tsira amma idan mutum yana cikin haramin Makka ne dama asalin shi mazaunin haramin Makka ne sai ya yi laifi a wajen to za a kama shi a fitar da shi waje a wajen wasu malamai sai a hukunta shi a waje an gani to shi kuma wannan bawan Allah da ke cewa Abdullahi bin Zubair ya musu tawaye ba gaskiya bane bai musu tawaye ba mutanen Hijaz su ne suka yi mubaya'a ga Abdullahi bin Zubair kamar yadda malaman tarihi suka kawo muka duba albidaya wannan haya bayani ne mai tsawo amma bai yi tawaye ba an gani maganar da yake cewa wai harami baya tsara wanda mai sako ko wanda ya gudu da jinin wani an gani harami yana tsara mai sako sai dai idan za a hukunta shi a yi waje da shi amma ba a zubar da jini a cikin Makka din ina fatan gane wannan an ce lokaci yayi ne bari mu tsaya in Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan bayanin sai tambaya in akwai wa alaikum assalam
shek akwai wanda suke kawuja da irin wa'innan hadisan sai su dinga cewa ai gashi nan ya mai inkari a bainar jama'a
ya mai inkari
suna gaba hujja da shi akan inkarul alim sai su ce wai gashi nan ya yi wa shugaban inkari
shi wannan bawan Allah ya ji ya samu gwamna ne fa a inda gwamnan yake annabi ya ce afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shi su wa'annan mutane da suke inkari zaka ga gwamna yana can inda yake su kuma suna nan masallaci suna ihu an gani sai mutum ya hau masallaci ya ringa cewa gwamna kayi kaza an haji gwamna baya wajen amma ga shi wannan bawan Allah ya je har inda gwamnan yake kuma ya je ya nuna ma gwamnan kurakuran shi an gane wannan ku kuma ba ya yi ne a cikin gidan gwamna din ba ya zo gaba garin mutane ba nan ba gaba garin mutane a wajen ka fahimci wannan aiki aha wannan Abdul Malik bin Marwan lokacin Muawiya ya riga ya rasu sai lokacin na ganin ana so Abdul Malik bin Marwan yana so ya tattaro karfin mulkinsa sai ga cewa ga wancan an riga an mai mubaya a can wajen da aka mai mubaya shi kuma yana so ya dawo duk gaba ɗaya kowa ya zama ƙarƙashinsa amma a wancan lokacin ba su yi mubaya a gare shi ba shi Abdul Malik to shi ne daga baya yake so a yi ba wai tawaye Abdullahi bin ya yi ba shi da ma yana cin gashin kanshi ne shugaba ne wanda an riga an zaɓe shi sun ga cancanta shi suka zaɓe shi insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ƙarin bayani ya kasa mu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka